Zauren matasa.
Masu sauraro, barkanmu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA. Shirin da ke duba lamuran da ke ciwo matasa tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin Zauren Matasa na VOA zai bitar akalla ɗaya daga shirye-shiryen da muka gabatar a shekarar nan ta 2023 mai ban kwana. Cikin ikon Allah, shekarar mun zagaye yankuna da dama inda muka tattauna da matasa kama daga Sokoto birnin Shehu kan tsaro a yankin Isa da sabon birni, Ghana kan garin Nima da ke yankin babban birnin kasar Akara, Kamaru kan kishi mai amfani da akasin haka, Bauchi kan rawar da matasa za su taka bayan babban zabe, garin Dan Umaru a Dankowa Gujiyar Kebbi kan tsaro da gashuwar jihar Yobe tare da matasa masu kamun kifi da muke kai a halin yanzu, kuma in Allah ya yarda za mu ci gaba a sabuwar shekara. Za mu gabatar da ɗaya daga zauren da ya zauna a Sokoto. Matasan sun hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul Kairi Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyaminu Umar Nakasari, Aminu Al-Husaini Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Ku kasance da shirin Zauren Matasa na VOA.
Kamar maganar da kasu kai, ana ga ganin cewa mutane suna hasashen cewa kamar waɗannan ma'adanan da ake diba a waɗannan sassa shi yasa aka hana mutane zaman lafiya. Don ko idan aka bari cewa suka zauna lafiya, to mutane hankalin su zai kwanta, su tabbatar da cewa wuraren da suke zaune suna da arzuka wurinnan, to su ma suna da buƙata a ba su dama su, domin Allah ya kaddar cewa suna cikin mutanen da Allah ya azurta da wasu amfanuka na da ke ƙarƙashin ƙasa, su ci muriyan wannan al'amura, wannan amfanin da ke ƙarƙashin ƙasa. Idan har yadda mana hankali ya kwanta, to za su neme su ne su ci wannan amfani. To idan hankali bai kwanci, to kaga ba a magana kila da cin amfanin albarkacin ma'adanai, sai dai mutum shi bai datta ina na zai tsira tare rai ne. To shi adalin da ya sa ne wagga magana.
Bayan cewa an ruhi, amma har yanzu ta addincin bai yi sauki irin wanda ya kamata ba. Ko mai zalla
da me yasa ka ce haka nan?
Abin da yasa ni tun bayan da an ka ce an ruhi, aƙalla ina ganin kusan in ce ma abin karuwa, domin sassan jihar Sokoto da yawa inda abin bai kai ba. Amma yanzu in ka duba wasu local government irin Tambol da Kebbi da sauran irin waɗannan local government, yanzu abubuwan ya kuraru ya kawo gare su. Wato babban matsalar da annan duk da an ce an ruhi din, amma a bi kididdiga ko diddigin cewa shin abin umarnin da an ka ba su a aiki ko bai aiki ba, wannan shi a babban matsalar da Najeriya. Yawwa, wannan shi a babban matsalar da muka fuskanta. Rashin ba a kididdiga a gane shin abin da an ka ce a yi ɗin an yi ko ba a yi ba, wannan shi a babban matsalar da muka fuskanta. Don haka, don an ce an ba da umarni duk, ba lalle na a ce abin yayi ba, saboda akwai wasu waɗanda suka amfana da wannan, za a bi ta ƙarƙashin ƙasa domin ganin yawa shi amfani da wannan.
Ai, dama shi ta'addancin ke da ina ganin ya riga ya daɗe, don tun kamin ma ina ganin
Ummul
Kairi.
Ummul
Kairi muna da shekara biyu suna tare da wanga ta'addancin. Sai dai abin da ke faruwa, su can Kebbi yanzu an kai lokacin da su Kebbi ko jami'an tsaro an ka kai Kebbi kwana biyu, sai kaga sun dawo, sai kaga sun ce to ba a ba su makamai ba, ko kuma ba a ba su kayan aiki ingantattu ba. To ta yaya za a yi su zauna Kebbi? Saboda Kebbi iyaka ce, daga garin Kebbi babu wani gari da za ka wuce. Kebbi ta riga ta zama babu wata hanya da za ka wuce.
Tana kan iyakan Najeriya da
Nijar ne? Hanyar in ka kai ta Tambuwal, in ka shiga Kebbi, daga garin Kebbi babu wani babban gari da za ka miƙewa. Kebbi ta riga ta zama kamar ta dace bakin iyaka nan, sai ƙauyuka ga Sokoto ta wanga hannu ta Tambuwal. To shi ya sa mu jami'an tsaro kamar ba su son zuwa can, saboda ganin suka yi ko korarsu an kai babu inda za su kai su nemi taimako, sai sun kai ta can. Saboda ko har kwanan baya ma ina ganin kamar damanar bara an taɓa kai mai Kebbi ta'addanci, kuma ga shi gada wannan ta ga sunan wani ɗan ƙauye na nan kamin ka kai Kebbi. Akwai wata gada wadda in ta kace ba ka ma shiga Kebbi. To da lokacin ana cikin wannan, in damana ma ta kama da kacewa ta kai, to ƴan sanda an kai su, kila suna neman taimako, ya za a yi wasu su je su taimaka musu? Kaga babu. nan gudu akwai ƴan kabu-kabu ma waɗanda ko jami'an tsaro sun san su, sannan mutanen gari sun san su, waɗanda ɗan an ka kama mutum an kai kidnapping din ne, an kai garkuwa da su. In ya kai wannan wurin cikin garin Kudu, in ya tsaya kan titin daga zuwa wani ƙauye, da kata in ka ce ma ɗan kabu-kabu wurin su wane za a kai, ka ya san su ƴan ta'addan da za ka kai ma kuɗi ka ba su kuɗi, sannan kamin ka tafi sai ya faɗa maka in ka shiga wannan daji ITAL ɗaya ka yi, in kana da MTM ka tsaya nan ana ce da ITAL ka sai ka shiga da shi. Kaga ko abin ya riga ya yi yawa, abin ya lalace, san akwai ƴan kabu-kabun da sun san ƴan ta'addan da a cikin daji ƙungiya-ƙungiya, da ka ce musu wurin su wane ka yi. Da ya dauke ka ya san inda zai kai ka.
Da gaskiya wannan abin ko ba
ɗan gari. Wannan gari na kai, idan wanda ba ɗan gari ba yana san kawai.
Akwai saki cin al'umma gaskiya.
Akwai saki cin al'umma.
Akwai saki cin al'umma.
Bayan nake ba saki cin al'umma ba, saboda yanzu ƴan gari sun ka taso sun ka kashe waɗanda ƴan kabu-kabu. Su ƴan ta'adda hagobe cikin gari sun kai su kashe mutanen gari.
Gaskiya. Ni tunani na kusan sunana Musa Yahaya Muhammad.
Na'am.
Wato ni tunani na kusan ya bambanta da na kowa. Tunanin nawa shine akwai wani
amma kafin nan Musa ya nuna su ƴan kabu-kabu masu yin wannan abun su ba su ƴan ta'addan ba sa taba su kenan.
Ai kaman yanda activist Hassan Binanci yayi magana ne dazu. Yake cewa akwai TV a daji remote yana a birni. Abu ne wanda yake wani yanan gizo ne. Wa'ensu suna daji zaune rike da makamai, wa'ensu suna birni zaune su suke yin tunanin. So suna da mutane ta ko ina, a ma'aikatan ma a menene duka suna da. To inda nake kallon matsalar tsaro inda za a magance ta ma gaba ɗaya a Najeriya ko a ma lafiyar mu ta Afrika, shine akwai wani abu da muka baro a baya. Patriotism, raji na kishin kasaka. Wanda yake akasarin 'yan Najeriya gaba ɗaya, Najeriya ba ta gabanmu, kowa kan shi ne gaban shi. Kamar yadda ko wasan kwaikwayo kake kallo na wata ƙasa, idan abu ya faru za ka ji wani ya ce ba alfarmar da zan iya yi ma ƙasa ta a kan ƙasa ta ta je ta samu matsala. So da a ce dukkaninmu matasa tun daga muke tasowa mataki na firamare zuwa sama, ana sa mana wannan kishi na ƙasarmu Najeriya, ka fifita ƙasar a kan kanka. Ka fifita ƙasar akan wani da kake ganin zai iya zambatar ka. Wanda yake in muka duba akasarin matsalar tsaron nan da ba kowa yake magana akan ta ba, saboda ɗaiɗai ko mutane ɗaiɗai ne take shafa. Sai da abun ya zo arewa maso yamma ma tana so ta tsaya cik, an tarwatsa tattalin arzikinmu da sauransu, abun ya fara shafan kowa. Lokacin ne kaga kowa ya farfado ana magana akan tsaro. So idan muka zo muka samu wannan kishin, muka san ƙasarmu ne, ba za a samu informa ba. Ma'ana wanda yake ba ɗan ta'adda bayanan sirri dan ba zai taimaka musu a durƙushe ƙasar shi ba. Sa'annan kuma akwai wani abu ɗaya da shi shugaban matasa na jihar Sokoto, majalisar matasa ta jihar Sokoto ya magana, adalci daga shugabanni. To shi wannan kalmar ta adalci a duk lokacin da ta gushe gun shugabanni, to ba za a taɓa samun zaman lafiya ba. Duk al'ummar da bata samu adalci ba, duk ta hanyar da za a bi ba za ta samu zaman lafiya. Wannan shi ne gudunmuwata da zan ƙara.
Wato ka gane ni abin da na so in ƙara, Aminu ne. Wato ban tare numfashinka ba, idan ka duba ba maganar kishin ƙasa ga matasa a wannan zamanin, kuma wannan ya samo asali ne ta dalilin su shugabanni. Because abun zai mamaki kuna tare da mutum a unguwanku, ka san baya da ko sisin kwabo ya zo ya samu kujeran kansila ko wani ciyaman ko ɗan majalisa, sai ya zo a yi abin da ake cewa ya yi cikin dare ɗaya, Allah ka yi Bature wata ɗaya da hawan shi mukami, sai ka ga ya zo ya mallaki gida, ya mallaki mota. A da kuna zama a majalisa ɗaya da shi, yanzu ba abokin zaman majalisan ka ba ne. A ra'ayin ana biki tare, ake shirye-shiryen biki, a yanzu saboda ya ɗana wannan kujeran, kaga dole wannan abin ya haifar da ƙiyayya tsakanin mai shi da mara shi. Shugabanni ba sa taimako, ba sa tallafa wa talakawa. Amma abin da zai baka mamaki yanzu lokacin zaben nan, suka kuma su ne suka dawo wai su ne suke abokantaka da matasa. Ta yaya za a yi baka tallafa wa ɗan uwanka ba lokacin da yake buƙatar taimako? Idan an zo ta bin doka da oda, kana gani a hanyar jami'an tsaro wasu lokuta kamar yadda muke gani, za ka ga da an ganka da mota ko bincike ake da aka ga yanayin motanka, za ka ga za a ɗaga maka ƙafa ka wuce, ba wai sai an bincike mai ka ɗogo ba. Saɓanin a zo kila kana tafiya kan mota, da an ga yanayin motanka kila ma na cefa ne kake nema, a to fa za a fara dragin ɗinka, ina driving license ɗinka, ina lambanka, ina fitilanka, bla bla bla, ba ta yanda za a yi kai ma ka jiki shinka sanka.
Mun gode matasa da sashen Hausa na muryar Amurka bisa wannan dama ta gabatar da wannan shiri kan darussa masu muhimmanci. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El-Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a sabon shiri. Wassalamu alaikum.
VOA America.